وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به ولا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو مما يظنون من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين. من المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف، والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك، وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف، فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا ينقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي بتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قاية اتشيوانا قرينا كانوا وانا يمتشي نالي تنن يومنا بقوي قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد للي هدو دا أربعين دا هدو وانا كوميك ديدي دا uku ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan bain al-Haqq wal-Batlan wallafar Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiya al-Harrani al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 36 a cikin wannan littafi. Idan bamu manta da gabar da malamin yake magana akan ta ba, malamin yana magana akan abin da ya shafi wato biyayya ga maganganu da ayyuka na magabata, musamman sahabbai da tabi'ai, musamman sahabbai da tabi'ai atba'ut tabi'ina, waɗannan al'ummu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa kikkiawar shaida ya tsarkake ayyukansu, ya tsarkake maganganunsu. Hadisin da muka karanta, hadisin Imran ibn Husayn, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas al-qarn alladhi bu'istu fihi thumma alladhina yalunahum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato mafi fita al'umma yace su ne al'ummar da aka aiko ni a cikin su su ne sahabban sa sallallahu alaihi wasallama thumma alladhina yalunahum sallan wadanda suke biye da su su ne tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum sallan wadanda suke bi musu su ne atba'u sunnat bin attabi'una su ne wadanda suke almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wadannan al'ummu guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida ta alkhairi ya musu shaida da alkhairi saboda haka babu wadanda za su zo daga baya a dungule su fi wadannan gaba daya ba zai yiwu ba to shine ibnu taymiya yake magana akan koyi da su da sanin abinda suka yi ijma'i akan sa ko suka yi sabani akan sa mas'aloli na ilimi wanda suka yi ijma'i akan su ko mas'aloli na ilimi wanda suka yi sabani akan su sanin wannan ibnu taymiya yace yafi alkhairi yafi amfani sama da a san ijma'in wasu ba su ba wadanda za su zo daga baya ko a san sabanin ko sassabawar wasu daga za su zo daga baya to shine ibnu taymiya yake kafa hujja akan wannan yace wa zalika anna ijma'ahum la yakunu illa ma'suman haka kuwa saboda ijma'in wadannan bayin Allah ba zai taba kasancewa ba face ya samu isma ma'sumi ne bata ko kuskure ba zai shiga cikin ijma'in su ba wa idza tanaza'u idan kuma suka yi sabani a junan su akan wata mas'ala fal haqqu la yakhruju anhum gaskiyar ba za ta fita daga tsakankanin su ba fa yumkinu talabu al haqq fi ba'd aqwalihim don haka za a iya neman gaskiya daga wasu daga cikin maganganun su wala yuhkamu bi khata'i qawlin min aqwalihim hatta yu'rafa dalalatu al kitabi was sunnati ala khilafi kuma ba zai yiwu ba a hukunta ma wata magana daga cikin maganganun su cewa kuskure ce sai idan an ga wani dalili daga alkur'ani ko sunna wanda yake nuna sabanin wannan magana ta su qala Allahu ta'ala Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum ya ku wadanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzansa ku bi ulul amri minkum ma abuta al'amari daga cikin ku to ma abuta ubarni daga cikin ku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna kuka yi jayayya akan wani abu farudduhu ila Allah war rasul to ku maida abin nan zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi kyau ga makoma malam yana magana akan waɗannan bayin Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiran su wato tabi'ai cewa a san abinda suka yi ijma'i akan sa domin a gina aikin ibada akan sa ko a gina fatawa akan sa ko kuma a san abinda suka yi sabani akan sa na mas'aloli na ilimi ya zanto duk wata fatawa da za a yi kuma za ta fita daga cikin maganganun su ba domin babu shakka duk abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gani mai kyau ne suka yi ittifaki a kansa to wannan abu tabbas a wurin Allah mai kyau ne duk abin da suka gani ba mai kyau ba ne suka yi ittifaki a kan ba shi da kyau to har a wurin Allah ma ba shi da kyau wannan shi ne abin da Abdullahi dan Mas'ud lokacin da aka masa magana a kan khalifancin khulafa'ur rashidin Abu Bakar da Umar da Uthman yake cewa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih duk abinda musulmi suka hadu suka ganshi mai kyau ne yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da a lokacin su yake hujja da su dukkanin su sun hadu sun ga dacewar su shugabantar da Abu Bakar bayansa su shugabantar da Umar bayansa su shugabantar da Uthman suka ga wannan yin haka abu ne mai kyau yace to a gurin Allah ma mai kyau ne haka nan duk abin da suka hadu suka ga bai dace ba ba shi da kyau to a gurin Allah ma bai da kyau saboda haka idan Abdullahi dan Mas'ud yace ma ra'awhu al-muslimuna to farkon wadanda suka cancanci wannan sifa sune sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wani ya zama musulmi sai da suka shiga wannan addini a wurin sa aka samu wato aka fahimci musuluncin har aka karba saboda haka sune farkon wadanda suka shiga cikin wannan shi yasa malamai suke kawo wannan magana ta Abdullahi dan Abbas a babin hujja ta ijma'i Allah subhanahu wata'ala yana cewa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda duk ya saba wa Allah wanda duk ya saba wa manzon Allah wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina kuma yabi hanyar da ba ta mu'minai ba min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan yabi hanyar da ba ta mu'minai ba Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu dora masa dakon abin da ya dauka wa nuslihi jahannama ko mu jefa shi wutar jahannama wa sa'at masira wannan makoma ta munana malamai suka ce to anan kaga ubangiji subhanahu wata'ala yana gargadi daga kausar murya ga wanda zai saba wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya zabi ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba suka ce waɗanda aka fara sanin su ne mu'minai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya cancanci wannan sakamakon nan wallahi ma tawalla haka nan wanda ya saba wa ijma'in mu'minai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya cancanci wannan sakamakon anan da Allah subhanahu wataala ya ce ya hada waɗannan abubuwa guda biyu sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin hanyar da ba ta mu'minai ba ba yana nufin sai ka hada biyun bane sannan zaka cancanci wancan sakamako domin wanda duk zai sabawa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya cancanci ubangiji subhanahu wataala ya azabtar da shi fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce su shiga hankalinsu su shiga taitayinsu ko dai wata fitina ta same su ko kuma azaba mai radadi don haka sabawa manzo sallallahu alaihi wasallama ta karan kanta wannan saban yana sa mutum ya cancanci azaba mai tsanani to haka nan sabawa hanyar da mu'minai wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka hadu akan ta akan bin wannan hanya mutum ya saba musu ya bi wata hanya daban to shi ma ya cancanci wannan sakamako kuma har ila yau wannan ayar tana nuna cewa hanyar mu'minai ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su rabu ba shi yasa Allah ya hada su duk wanda ya saba wa hanyar mu'minai to ya saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan nan na farko da ake magana a kansu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk wanda ya bi wani tafarki ba nasu ba to babu shakka ya karkace wa tafarkin Allah da manzansa kuma ya cancanci azabar Allah kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan alkawari na rarko a cikin wannan aya haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kamar haka ne muka sanya ku al'ummar da take tsaka-tsaki anan ana nufin al-khiyarul udul zababbu kuma adalai Allah subhanahu wataala ya musu shaida da cewa zababbu ne kuma adalai ne kaga kenan duk wani wanda ya bi hanyar da ba ta zababbu adalai ba to babu shakka ya zabi hanyar bata ya zabi hanyar bata shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin da ya zo ta hanyoyi daban-daban da zai iya zama hasanun li ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tajtami ummati ala dalala al'umma ta ba za ta taba haduwa akan bata ba farkon waɗanda suka cancanci zama al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbansa su suka fara karbar addini daga wajensa suka tsaya tare da shi suka taimaki addini suka yada addini kafin wani ya zama cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da waɗannan suka zama cikin al'ummarsa to ba za ta yiwu ba a ce sun hadu akan bata wasu daga baya kuma sun hadu akan shari'a saboda babu wanda ya san shari'a ta hannunsu su ne suka isar da wannan sakon da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai tabi'ai zuwa ga atba'ut tabi'ina atba'ut tabi'ina zuwa ga tabaul atba haka abin ya taho har ya zo ga gare mu a yau to ba zai yiwu ya zama na mun kasance akan shiriya a cikin wani al'amari su kuma sun kasance a cikin bata ba zai yiwu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu shaida da cewa ba za su hadu akan bata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada aljanna hadisi ne yana cikin sunan abi daud tirmidhi da ibn majah nabi sallallahu alaihi wasallam arada aljanna man arada bahbuhata aljanna falyalzam aljamaa wanda duk yake son ya shiga farfajiyar aljanna to ya lazimci jama'a jama'ar farko ita ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka hadu a kansa babu shakka shiriya nan take kuma neman wata shiriya a wajen a wurin wasu ba su ba to bata ne to shine ma'anar fadar sa da yake cewa wazalika anna ijma'ahum la yakunu illa ma'suman ijma'in sahabbai baya kasancewa sai ma'sumi wace yana zama katangagge ne daga fadawa cikin bata daga fadawa cikin kuskure balle bata sannan yace wa idza tanaza'u fal haqqu la yakhruju anhu idan kuma suka yi sabani to gaskiyar ba za ta fita daga cikin su ba wato matakin farko shine matakin ijma'i yayin da za su yi ijma'i akan al'amari to babu shakka bin sa shine shiriya kauce ma wannan ijma'i shine bata to idan suka yi sabani a tsakanin su wasu suka fadi wata magana wasu suka saba musu cikin sahabbai to babu shakka gaskiyar ba za ta fita dai daga cikin maganganun su ba gaskiyar tana nan a tsakankanin su baya halatta wani ya zo ya samu sahabbai sun yi sabani akan wata mas'ala akan kauli guda biyu wasu daga cikin sahabbai sun ce kaza wasu kuma sun ce kaza shi ya kawo kauli na uku yace bai yadda da kowanne kauli daga cikin maganganun su ba shi ga nashi na uku wannan ba za ta taba karbuwa ba gaskiyar ba za ta wuce tsakanin su ba ko dai na farko ko na biyu dole dai a cikin su akwai wanda suke kan gaskiya kuma ka suke kan daidai koda kuwa za a samu wasu daga ciki sun yi kuskure ibn al-qayyim a cikin littafin sa alamul muwaqqi'in a mujalladi na 4 shafi na 576 yayi magana akan bibiyar fatawar sahabbai da tabi'ai da rungumin maganganun su da gabatar da maganganun su akan maganganun waɗanda za su zo daga baya ko su wane ne a nan yake maganar cewa waɗannan mutane su suka fi kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sahabbai su ne 'yan makarantarsa almajiransa shine malamin su kai tsaye a gaban su aka saukar da ayoyin alqur'ani kuma daga bakinsa suka ji ayoyin nan kuma suka ji bayanin ayoyin nan daga bakinsa ko suka gani daga ayyukansa babu shakka fahimtar su daga alqur'ani fahimtar su ga sunna fahimtar su ga musulunci gaba daya sai ta fita waɗanda za su zo bayan su saboda su suka fi kusa da inda hasken yake wanda ya fi ka kusa da haske sai ya fi ganin haske sama da wanda yake nesa yace to sannan tabi'ai suna biye musu domin su suka kwankwada daga wajen almajiran annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka sun ji daga waɗanda suka ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai tsaye saboda haka su ba suna da kusanci da wannan hasken na annabta sannan waɗanda suka zo bayan su sune atba'ut tabi'ina almajiran tabi'ai yace to duk sanda zamani yafi kusanci da na annabi sallallahu alaihi wasallama shiriya ta fi yawa a cikin sa kuma wannan shine abinda hadisin Imran ibn Husayn da wani sa ya nuna mana kamar yadda muka karanta a baya kusancinsu da zamanin nubuwa ya sanya gaskiya a cikin su tafi yawa shiriya a cikin su tafi yawa karancin ƙarya da san zuciya da rashin gaskiya ya fi tafi tabbata a cikin su shi yasa a cikin hadisin annabi yace thumma yafshul kadhib daga nan ƙarya za ta yadu wato bayan waɗannan wato al'ummu guda uku alƙarnai guda uku sannan daga baya ƙarya kuma za ta ci gaba da yaduwa wanda yake nuna cewa su a cikin su akwai ƙarancin wannan don haka adunkule zamanin sahabbai ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fil jumla sun fita bi ai alkhairin da yake cikin su yafi yawa gaskiyar da take cikin su da daidai tafi yawa sannan tabi'ai gaskiyar da take cikin tasu tafi wadda take cikin atba'ut tabi'in daidai da yake tare da su yafi wadda yake cikin atba'ut tabi'in wannan kamar yadda muka yi karatun a baya can fifi wato fifitawa ce a dunkule ba yana nufin kowanne daya daga cikin wato atba'u wato tabi'ai ba yafi kowanne daya daga cikin atba'ut tabi'in ba wannan ake nufi ba ana iya samun daidaiku cikin atba'ut tabi'in daidaiku wanda za su fi wasu daidaikun a cikin tabi'ai amma a dunkule a jumlace in aka dubi su tabi'ai aka dubi kusancin su da zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yadda suka yi karatu kai tsaye daga almajiran manzo sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka a jumlace a dunkule alkhairi yafi yawa cikin su alkhairi yafi yawa cikin su don haka daidai da dacewa sun fi yawa a cikin su wannan a dunkule amma akan iya a samu wani daya daga cikin tabi'ai da zai fifici wani daya daga cikin atba'ut tabi'ina da zai fifici wani daya daga cikin tabi'ai wannan ana iya a samu amma ba a dunkule ba to haka nan aka kalli maganganun su da ayyukan su babu shakka ayyukan da suke cikin tabi'ai na daidai na dacewa sun fi ayyukan da suke cikin atba'ut tabi'ina da daidai da dacewa don haka duk sanda wata fatawa take nan daga cikin maganganu daga cikin sahabbai to ba a san ka a matsayinka na wato malami mai karantarwa ka tsallake fatawar sahabbai tare da cewa ga maganganunsu ka dawo kan maganganun tabi'ai ko ya zanto a cikin tabi'ai akwai fatawa da bayani akan wannan matsala ka tsallake maganganunsu ka gangaro kan maganganun atba'ut tabi'ina ko ka tsallake atba'ut tabi'ina yayin da ya zanto maganganu a cikinsu ka samu ka gangaro kan maganganun taba'ul atba ballantana kuma ka yi tsalle ka fado cikin wasu tsarnuka waɗanda suke na 'yan baya can nesa to cikin sahabbai idan aka samu saɓani to inda suka fi yawa musamman ma ya kasance a cikin su al-khulafa'ur rashiduna bangaren da suke ciki wannan shi ya fi rinjaye in aka samu saɓani ta sahabbai aka samu kuma ɗaya daga cikin bangarorin al-khulafa'ur rashiduna suna ciki to duk inda waɗannan khalifofi guda huɗu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su haɗu akan mas'ala to babu shakka janibinsu ya fi ƙarfi saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-irbad ibn sariya hadisi da imamu ahmad da tirmidhi da wasunsu suka ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alayha bin nawajiz annabi yace na hore ku da sunnata ce da sunnar khalifofi na shiryayyu bayana ku rike su da fiƙoƙinku wato ku rike su kamau tamau kar ku saki kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar zuwa ga rike maganar maganganun al-khulafa'ur rashidin abinda za su hadu akan sa anan ana nufin majmu'ihim la jami'ihim wato ana nufin a yayin da za su hadu akan wata magana su hudun akan wata mas'ala a ce Abubakar da Umar da Usman da Ali ga abinda suka ce ga wannan mas'alar to wannan ita ce daidai kuma shi ya kamata a rike to yayin da aka samu al-khulafa'u din sun saba to janibin da Abubakar da Umar suke babu shakka yafi karfi janibin da Abubakar da Umar suke yafi karfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iqtadu billadhaini yatiyani min ba'di ku yi koyi da waɗanda za su zo bayana sune Abubakar da Umar saboda haka janibin Abubakar da Umar sun fi sauran inda sauran khulafa'u din suke to haka nan idan suka yi sabani da Abubakar da Umar din suka yi sabani to inda janibin Abubakar yake yafi ƙarfi Ibn al-Qayyim a cikin wannan bayani da yake a cikin wannan littafi Alamul Muwaqqi'in yake cewa saboda babu wani abu da aka taba samu inda annabi inda abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba fatawa da ta fita daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama la yuhfadu anhu qawlun mukhalifun lin nas ba a taba samun wannan ba in kuma mutun ya ce an samu sai zo ya nuna duk sanda aka samu sabani to sayyidina abubakar janibin sa yana da kyau saboda haka suke cewa janibin sa shine a gaba sannan kuma sai janibin sayyidina umar sannan sai sauran halifofi suna biye da su to haka ya kamata mutun ya rika muwazana ya rika aunawa yayin da yake karanta maganganun magabata ya sani cewa yayin da magana ta kasance a cikin sahabbai ga yadda take ko ba a fita daga wannan magana zuwa ga wasu maganganu a bar ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce idan magana ta kasance daga wani sahabi kuma magana ta shahara ba a samu wani ya saba masa ba magana ce wani sahabi ko ɗaya ko biyu suka yi akan wata mas'ala ba a samu kuma magana ta shahara ana ta ruwaitatta ba a samu daga cikin sahabbai ba wani ya saba ma wannan fatawa ta wannan sahabin ko waɗannan sahabban guda biyu to wannan shine suke kiransa al-ijma'us sukuti sauran sun yi yadda saboda haka suka yi shiru ba su saba masa ba domin al-ijma'us sukuti kamar yadda zamu zo mu yi maganar sa a nan gaba ya fi ƙarfi a zamanin sahabbai akan waɗanda za su zo daga baya saboda me saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun shahara wajen fitowa su faɗi gaskiya ba su cika jin tsoron wani ko wani ya cika musu fuska su cika masa gaskiya ba don haka zai yi waya a samu wata fatawa tana yawo sahabban annabi suna da rai sun san da ita kuma ta saba su yi shiru ba za a samu wannan ba sabanin waɗanda za su zo daga baya ana iya samun rauni ta fuskar fitowa a faɗi gaskiya watakila ya zanto wannan maganar wannan wata fatawa ce da take da ƙarfi ta fuskar gwamnati in ka fito ka saba mata to babu shakka zaka wato mutum zai kwashi kashin sa a hannu saboda haka mutum sai ya ji tsoro ya yi shiru saboda wannan sannan har ila yau a lokacin sahabbai ba a san su da san zuciya ba an san su mutane ne masu tsantseni idowa ba duniya ba ta bude musu ido ba saboda haka wara'a dinsu da tadayyun dinsu yafi akan waɗanda za su zo daga baya daga baya an samu wasu waɗanda san zuciya ya shiga zukatansu san duniya ya shiga zukatansu san zuciya ya fi ƙarfinsu to suna iya yin shiru akan abin da bai dace su yi shiru akan sa ba to haka suke cewa shi al-ijma'us sukuti wato ijma'i da za a faɗi wata magana sahabbai su shiru ba su ce komai akan ta ba tare da cewa ta shahara wannan kaidin dole a kula da shi tare da cewa ta shahara tana iya wa zanto magana ce ba ta shahara ba kaga idan ba a santa ba ai ba za a yi magana akan ta ba amma in ta shahara ana ruwaitarta ta hanyoyi daban-daban kuma ba a samu wasu yin inkari ba to wannan alama ce da take nuna a wannan magana tana da ƙarfi idan wani daga cikin sahabbai yayi wata magana wani ya saba masa cikin sahabbai to ana duba wato ɗabakar shi wannan sahabi ko su waɗannan sahabbai ta fuskar ilimi da lazimtar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanin abinda Allah ya saukar wa manzansa babu shakka kamar yadda muka yi bayani ɗabakar al-khulafa'ur rashidun tana sama to sannan daga baya bayan su kuma akwai manya-manya daga cikin sahabbai waɗanda sun shahara da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tura su garuruwa domin da'awa irin su Mu'az ibn Jabal irin su Abu Musa al-Ash'ari haka nan daga cikin sahabbai akwai wanda suka shahara da fiqhu da sanin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Abbas irin ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha to babu shakka maganar waɗannan tana da nauyi ƙwarai da gaske sama da waɗanda ba su kai su ba a lazimtar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanin abin da Allah ya saukar wa manzansa don haka a cikin sahabbai akwai wanda suka shahara da fatawa da bayar da ilimi kamar yadda Ibn Hazm a cikin risalarsa ya ambace su kuma Ibn al-Qayyim shi ma ya kawo su a cikin I'lam al-Muwaqqi'i laka su kansu sahabbai kamar kowace al'umma ba mataki ɗaya suke a ilimi ba wasu suna gaba da wasu a ilimi to idan ya zanto an samu sabani tsakanin sahabi da sahabi to akan jinja yadda janibin wato sahabin da yafi ilimi aka san shi da ilimi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa shi wasu ayyuka na da'awa akan wani wanda bai kai shi ba ko bai yi lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan lazimtar ba to haka nan al'amarin yake a cikin tabi'ai su ma akwai manyan tabi'ai waɗanda suka shahara da ilimi da fiqhu akwai waɗanda suke ƙasa da su akwai waɗanda suke can ƙasa to su ma yayin da za a samu sabani to babu shakka ana gabatar da na sama sannan waɗanda suke bayansu wannan ana magana min haythul jumla a dunkule akan iya a samu wata mas'ala da wani daga cikin tabi'ina zai faɗi wata magana wani daga cikin atba'ut tabi'ina ya faɗi magana da ta saba wa tashi kuma ya zanto shi wannan da kake daga baya magana sa tafi zama daidai amma a dunkule a jumlace maganganun atba'ut tabi'ai suna gaba da maganganun atba'ut tabi'ina to wannan shine abin da Ibn Taymiyyah anan yake karrarawa cewa wa in tanaza'u fal haqq la yakhruju anhu in suka yi sabani gaskiyar ba ta fita daga tsakankanin su fa yumkinu talabul haqq fi ba'd aqawilihim don haka a cikin maganganun su ne za a nemi gaskiyar yayin da ake neman gaskiyar to ba a fita daga maganganun su wannan duk yana nuna maka muhimmancin yayin da kake neman ilimi ka bawa karanta wato fiqhu sahabati wat tabi'in wa atba'ihim fiqhun sahabbai da tabi'ai da mabiyan tabi'ai atba'u tabi'in ka ba su muhimmanci kwarai da gaske ka san maganganun su inda suka yi ijma'i da inda suka saba Ibn Taymiyyah zai zo yi magana akan ijma'i inda zai tabbatar mana da cewa wani ijma'i ne zai yiwu ma daga cikin ijma'in da duk wani ijma'i da ake da awarsa wanne ne zai yiwu wanne ne ba zai yiwu ba yace wala yuhkamu bi khata'i qawlin min aqwalihim hatta yu'rafa dalalatu alkitabi was sunnati ala khilafihi asali duk wata magana da za a samu daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko daga wani babban tabi'i ko wani daga cikin atba'ut tabi'ina wato waɗannan alqurunul mufaddala din ba a hukunta cewa kuskure ce sai idan an ga wata aya ko wani hadisi karara da ya saba mata amma haka kawai da ijtihadi wani ya zo daga baya da bushi iska ya ce ijtihadin sa ya danna ijtihadin Abubakar da Umar ko ya danna ijtihadin wani daga cikin tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyib ko Ibrahim an-Nakhai ko wani daga cikin su babu shakka wannan kuskure ne ba a hukunta wato hukunta ma wata magana daga cikin maganganun su da kuskure hatta yu'rafa dalalatul kitabi was sunnati ala khilafi Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a da ma'abota umarni daga cikin ku ulul amri farko su ne malamai masana Allah sannan shuwagabanni ulul amri malamai su ne a farko don su kansu shuwagabanni waɗanda ba malamai ba an umarce su ne su mai da al'amarinsu zuwa ga malamai ba za su yi wani abu na hukunci ba a kan wani abu da ya shafi haƙƙi sai abin da suka ji daga malamai kaga ashe shi kansa shugaba ba zai iya tsayuwa da ƙafarsa ba sai ya koma zuwa ga malamai idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الله إذا وانا أبي يزو نزم الله في أكون أوروس ستايا تمكنا دا سميد إتزواغا منزو صلى الله عليه وسلم دا شوى دا ما أبو تا أمرني ما أبو تا الأمري تو دا وطن لسكي إيا تشروه كنشي دا كنسو سنسان يدى أبيك kaga waye yake ciro hukunci daga alqur'ani da hadisi su ne malamai kaga a wannan aya an fassara ulul amri da alladhina yastanbitunahu minhu saboda haka da'ar gaba ɗaya tana komawa ne bayan da'ar Allah da manzansa sai da'a ta malamai wanda da'ar shuwagabanni tana karkashin ta dole ne shugaba ya saurari abinda malami zai gaya masa na fadar Allah da manzansa ya bi bai da iko ya saba masa matukar dai ya dogara da maganar Allah da manzansa to anan ibn taymiya alaihi rahmatullah ya kawo wannan ayar bisa fassara ulul amri cewa sune masana dokokin Allah wadanda na farkon su ko asahun farko sune sahabbai sannan masu biye musu tabi'ai sannan masu biye musu atba'u tabi'ina to kaga anan ubangiji yayi umarni da ayi masa da'a ayi wa manzansa da'a sannan ya goya wadannan masana umarni da hani daga cikin al'ummar sa sune malamai masu fada abi masu hanawa a hannu ya goya su da'ar su akan da'ar Allah da manzansa wanda yake nuna cewa ba a saba musu sai akan abin da ya saba wa Allah da manzansa wannan shine mahallu shahid daga ayar tunda anan yana cewa wala yuhkamu bi khata'in min aqwalihim hatta yu'rafa dalalatu alkitabi was sunnah ala khilafihi ba a yin hukunci wato ba a yi wata magana daga cikin maganganun su hukunci da kuskure har sai in an san ta saba Allah da manzansa saboda Allah ya gabatar da da'ar sa sannan da'ar manzansa sannan da'ar su saboda ka da'ar su tana goyuwa ne akan da'ar Allah da manzansa idan suka zo da abin da ya saba wa alqur'ani ko ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba abin wani mahaluki a saba mahalici Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kun yi jayayya akan wani abu wato ya zanto an saba to sai a koma zuwa ga Allah da manzansa a koma zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama maganar da ta samu goyen bayan littafin Allah ko ta samu goyen bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce a gaba za a bi ta aje kowace magana da ta saba ma wannan shine ma'anar fadar sa ba a hukuntawa wata magana su aiki sai in ta saba wa alqur'ani da sunna saboda haka idan ta saba alqur'ani da sunna to za a hukunta mata da cewa kuskure ce malam yace wa ammal mutaakhiruna amma yan baya waɗanda suka zo daga baya alladhina lam yataharraw mutaba'atuhum waɗanda basu kirdaji wa sahabbai da tabi'ai biyayya ba basu damu su san maganganun tabi'ai ba ko maganganun sahabbai ballantana su yi musu biyayya wala lahum khibratun bi aqwalihim wa af'alihim basu da ƙwarewa game da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai ko ayyukan sahabbai da tabi'ai bal hum fi kathirin mimma yatakallamuna bihi fil ilmi ba ma ta haka ba da yawa daga cikin maganganun da suke yi na ilimi ويعملون به كو أيوكا نسكي لا يعرفون طريقة الصحابة والتابعين في ذلك بس سن حير صحابين تابع أيبا ودن سكا زودة بايا بايا ودن بس لو كما غنغنون صحابين تابع أي دوتا كيما با نو هكا بس قيا سن كرانشيس سن كويس سن سن سبا باس دا قولي وادا ديوا ما دا كتشين أبو بوان دا سكي فرتاوا da sunan ilimi koko suke yi a aikace ya ma saba wa abinda sahabbai suka yi da abinda tabi'ai suka yi malai ce min ahlil kalam war ra'yi waz zodi wat tasawuf wadannan yan baya da suka zo daga cikin ma'abota ilmul kalam sune al mutakallimuna wadanda suka rungumi wani ilimi wanda ba ilimin alqur'ani da sunna ba ilimin bincike da tsurar hankali wato da tsantsar hankali ba tare da komawa zuwa ga alqur'ani da sunna ba da fifita hankali da tunanin wasu akan nassoshi da suke alqur'ani da sunna da cewa za a hukunta abin da yazo alqur'ani da sunna zuwa ga tunanin wasu mutane idan ya dace da irin tunanin su da ka'idojin da suka kafa to a karbi wannan nassi a yadda yake a tafiyar da shi a haka idan ya saba to in alqur'ani ne ai masa tawili idan kuma hadisin manzon Allah ne da aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to a duba in mutawatiri ne shi ma ai masa tawili in ba mutawatiri bane ahad ne wato ta hanyar daidaikun sahabbai yazo ba ta hanyar gangan ko ba to wannan ai watsi ba da shi a ƙaryata shi a ce ba gaskiya bane saboda me saboda sun gabatar da hukuncin hankali akan hukuncin nafsi suna ganin cewa hankalin shine a gaba sannan nafsin zai taho baya wannan sune yake kira ahlul kalam falsafa ta mutanen girkawa suke musu jagoranci tace suka sa a gaba daga cikin yawa daga cikin mu'tazila da asha'ira da waɗanda suke masu bin irin wannan tafarki sannan war ra'ayi da ma'abota ra'ayi wato waɗanda su kuma sukan fifita ra'ayinsu da kiyasin tunaninsu akan abin da ya tabbata a nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda karancin ilimin da suke da shi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi nisa daga tsotsuwar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda haka da yawa daga cikin hukunce-hukuncen ibada sukan yi tunani da hankali su yi kiyasi su fitar da hukunci ba tare da komawa zuwa ga sunna ba saboda karancin ilimin da suke da ita su ne ahlul ra'ayi galibi mutanen iraki a wancan lokaci su suka shahara da bin ra'ayi saboda nisa da suka yi daga tsotsuwar ilimi a wancan lokaci ita ce madina ko hijaz makka da madina kuma da bayyanar makaryata da mabiya wasu wato kungiyoyi na bata da suka yi yawa a yankinsu suke jin tsoron karbar hadisi daga mutane zai jefa su cikin hadisan ƙarya saboda haka suke fifita kiyasi akan dogaro da nassi to su ake kira ahlul ra'ayi sabanin makarantar Imamu Malik a Madina ko makarantar Imamu Shafi'i wanda ta samo asali daga makarantar mutanen Madina sai makarantar Ahmad ibn Hanbal wanda su kuma da yake imamin su ya san duk cikin a'imma din ba wanda ya fi shi yawan riwaya da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai to waɗannan su ne madrasatu ahlil hadith waɗancan kuma su ne madrasatu ahlil ra'ayi makarantar mabiya hadisi da makarantar mabiya ra'ayi mutanen kufa mutanen iraki to daga cikinsu da dama ba su san wato maganganun sahabbai da tabi'ai ba bal ma suna ganin maganganunsu suna gaba da na tabi'ai da tabi'ai don suna iya karawa da su wazzuhudi ko kuma waɗanda suke masu tutiyar zuhudu da gudun duniya zuhudu da gudun duniya da tasawuf wanda asalinsa ya faro daga wato yawan ibada da gujewa shiga da cakuɗeɗeniya da mutane da sunan a killace kai a yi ta bautar Allah da ambaton Allah da gujewa ƙyale-ƙyalen duniya ba za a shiga cikin jama'a ba za a cakuɗe da su ba abu ya yi ta tafiya a haka har ya kai saboda nesa da suka rika yi da ilimi bid'o'i suna shiga suka su suka ta shiga cikin su asali wannan ilmu abin az-zuhud da tasawuf ya faro daga maganar bautar Allah ne a kauce wa shiga jama'a da cakuɗeɗeniya da su alzumci a wasu wurare da babu jama'a a gurin a killace kai a yi khalwa a yi ta ambaton Allah a yi ta zikiri duk wasu abubuwa na jin daɗin duniya ana kauda kai da kansu to wannan ta sa suka kauce wa neman ilimi tunda shi neman ilimi dole ka je inda yake ka neme shi ba za ta yi ka ce ka je daji ba ka killace kanka a ƙarƙashin wata inuwa ba ka fita kana saduwa da malamai ka ce ilimi zai same ka ba zai yiwu ba saboda haka ya zanto ilimi ya yi ƙaranci a gunsu kai ya zanto ma suna faɗa da ilimin da tafiya ta yi tafiya suna ganin kamar ilimin nan yana hana mutum ma tsoron Allah to daga nan bid'o'i suka yi ta shiga abubuwa suka yi ta ƙara faɗaɗa aƙidu marasa kyau suka yi ta shiga abin har abin ma ya zo ya lalace gaba ɗaya yayin da falsafatul istishraqiyya ta shige su yayin da su Ibn Arabi suka shigo irin su Hallaj irin su Ibn Sab'in suka shigo suka kawo falsafa ta mutanen girkawa har ta kai ma aka kai ga cewa za a yi wa mutum tarbiyyar da zai ga Allah ko su haɗe shi da Allah su zama abu ɗaya saboda tsananin zikiri shi ma ya zama shi ne zakirun mazkuru shi ne zikirin kuma shi ne zikirun shi ne zakirun shi ne mazkuru zaka kansa yake wa zikirin kuma shi ne ma zikirin to waɗannan duka sun yi nisa da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai da mazhabobinsu da inda suka yi ijma'i da inda suka saba da yawa daga cikin maganganun da suke na ilimi ko kuma ayyukan da suke aikatawa a aikace sun saba da hanyar sahabbai da tabi'ai mare yace fa haula itajidu umdatuhum fi kathirin min al-umuri al-muhimmati fi ad-dini inna ma huwa mimma yadhunnunahu min al-ijma namu ya rubuta amma amma yadda ya karanta mimma din yafi dadi inna ma huwa mimma yadhunnunahu min al-ijma fa haula itajidu umdatuhum wadannan zaka samu madogaran su fi kathirin min al-umuri cikin al'amura da dama al-muhimmati masu muhimmanci fi ad-dini a ad-dini inna ma huwa mimma yadhunnunahu min al-ijma shine abinda suke tsammanin sa ijma'i ne wahum la ya'rifuna fi dhalika aqwal as-salafi al-battata amma gaba dai basu san maganganun magabata ba aw arafu ba'daha wa lam ya'rifu sa'iraha ko sun san kadan basu san sauran ba to akan haka suke gina madogaran su a cikin abubuwan da suke ambata na dangane da addini kuma abubuwa masu girma masu muhimmanci anan ibnu taymiya yana magana akan waɗannan da basu san maganganun sahabbai ba basu san maganganun tabi'ai ba amma an zo an musu wato wani wegi an kange su da wani abu aka ce musu ijma'i aka ce wannan abin da suke kai an yi ijma'i akan sa duk magabata ko kuma duk malamai sun yarda da wannan to wannan wato kangewar da aka yi musu da sunan ijma'i ita jefa su cikin abubuwa da dama waɗanda suke yi na kuskure saboda an nuna musu abinda suke kai ijma'i ne haka malamai suka hadu akai wannan hanyar ita ce hanyar magabata ko kuma a'a ita ce hanyar da malamai suka hadu akan ta abinda ake nufi da ijma'i shine ittifaqu mujtahidi hadhihi al-umma ba'da wafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala amrin min umuri ad-din wato asabu ra'ayin malamai mujtahidai na wannan al-umma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu akan wani al'amari daga cikin al'amarin addini to in kansu ya hadu akan wata magana guda daya su waɗannan mujtahidai to wannan shine ijma'i wannan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zamanin annabi ba a ishtihari ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi zaune wani ishtihari kuma za a yi duk wani abu in ya taso za a koma a tambaye annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana tantama amma ba za a ce ai ijma'i ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin su to bayan sa sai aka samu wasu daga cikin mujtahidai na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kansu ya hadu maganarsu ta hadu akan wata magana ba a samu ɗaya daga cikinsu ya saba ba ko ya yi kirjiya ya ƙirda to wannan abin da suka hadu akan sa na addini shi ake cewa ijma'i to ijma'i bisa ga wannan ta'arifin da suka yi cewa ga yadda yake sai an samu wannan haɗin kan gaba ɗaya na malamai mujtahidai to al'amarin yana da wahalar samuwa gaskiya in ka ce a nuna maka wata matsala da ta ginu ne akan ita ijma'i kawai ba wai nassin alqur'ani da sunna ba nassin alqur'ani da sunna dama akwai wasu abubuwa da aka yi ijma'i akan su saboda alqur'ani da sunna karara suke akai salloli biyar a yini raka'o'in azhar raka'o'in la'asar waɗannan wajabcin azumin ramadan waɗannan duk an yi ijma'i akan su ko amma kuma karara alqur'ani da sunna sun tabbatar da wannan to in banda irin wannan a ce ga wata matsala ita kawai ijma'in ne kawai ta ginu a kansa wannan babu ita babu ita kusan tarifi ne kawai a ƙwaƙwalwa amma babu shi a ƙasa za mu zo mu ji maganganun ibnu taymiya akan wannan malam yace fataratan yahkuna al-ijma' wa la ya'lamuna illa qawluhu wani lokaci za su yi hikayar ijma'i sai wannan abin an yi ijma'i amma fa ba su san wasu maganganun ba sai su iyanasu suka sani amma sun ce ijma'i an ce ijma'in mujtahidi na wannan al'umma ijma'in mujtahidi na wannan al'umma kai ko cewa aka yi a samu ijma'in malikiya kadai malikiya kadai malikawa mabiya mazhabar imamu malik ka hado ka samu ijma'in su abisa ta'rifin ijma'i sai ka bibi dukkan inda malamai suke a duniya da suke danganta kansu zuwa ga wannan mazhabar duk inda suke birni da kauye ka je kai magana da su akan mas'alar ka ji ta bakin su sannan sai ka iya tantance cewa wannan mujtahidi ne ko ba mujtahidi ba tunda shi kansa ijtihadin mujtahidi din ka koma littafin usulul fiqi zaka ana ta sabani wajen waye mujtahidi waye ba mujtahidi ba to anan ta'rifin mujtahidin ma ba a ittifaki akan sa ba bari a ittifaki akan to kaga a ce duk inda malikawa suke ba a magana da shafi'awa hanafiya abin nan hanabila ba a magana sauran mazhabobi da ba waɗannan ba tunda duk wani mujtahidi da yake ya kai wannan martaba ta ijtihadi sai ya yadda da maganar sannan ijma'in zai kullu to ko ijma'in mutanen Kano aka ce ka nemo ai hada ka da aiki a ce malaman Kano ana so ka nemo ijma'in su to za mu yi magana akan wannan insha Allah da fadi akwai inda Ibn Taymiyyah ya tattauna akan sha'anin ijma'i za mu kakkawo maganganunsa mu ji kuma maganar da yake faɗa game da ijma'i shin shi kadai ya fara fadarta ko ku akwai waɗanda suka faɗe ta a bayansa kafinsa insha Allah a karatunmu na gaba za mu tattauna wannan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.